Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan ofishin mu dake birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar akan mitoci 1621 da kuma 25. Ana iya kuma samun mu a koda yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokacin da kuma sake saduwa da ku a cikin wannan shirin namu. Yusuf Abdullahi ne yake muku sallama a cikin shirin namu na musamman wanda saboda wasu matsaloli da ake fuskanta masu alaka da bazuwar cutar coronavirus da ta kai ga rufe ma'aikatu da yawa ciki har da wasu sassa na babbar headquarter mu dake birnin Washington DC. Za mu kawo muku wannan shirin na musamman ne daga nan ofishin mu dake birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar. Amma da farko bari mu fara da labarun duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Jiya Laraba an dauki sabon matakan takaita zirga-zirga a arewacin nahiyar Amurka da Malaysia yayin da dokar hana ketare kan iyakar kasashen tarayya Turai ta fara aiki daidai lokacin da gwamnatoci ke neman hanyar shawo kan yaduwar shi'umar cutar murar kunan ta coronavirus. Yayin da Amurka ta sanar da cewa za ta rufe kan iyakar arewacin kasar da Canada na wucin gadi ga jigilar duk wani abin da bai zama na dole ba, matafiya sun yi cinkus akan iyakokin shiga Turai a daidai lokacin da yawan waɗanda suka kamu da cutar marar coronavirus a faɗin duniya yana fi 200,000 kuma yawan waɗanda cutar ta kashe ya wuce 75,000. Kasashen Turai ma sun rufe iyakokin su ga masu tafiyar da ba ta da muhimmanci, amma ga ma'aikata da direbobin manyan motoci dauke da magani kofa a buɗe take. Kasuwannin hannun jari a faɗin duniya sun sake rikitowa jiya Laraba saboda fargabar coronavirus, ta yadda ma faduwar da muhimmiyar kasuwannin da ake zubawa ido wato Dow Jones ta yi ta shafe duk ci gaban da kasuwar ta samu tun daga ranar da shugaban Amurka Donald Trump ya hauka ragin mulki a watan Janairun 2017. Kasuwanni daban-daban na Asiya sun yi ƙasa da kashi 2 zuwa 6 cikin 100, na Turai kuma sun faɗi da kashi 4 zuwa 6 cikin 100, sai kuma na Amurka waɗanda suka faɗi da kashi 7 zuwa 10 cikin 100. Wasu lokuta Trump kan yi tinkaho da ribar da kasuwannin hannun jari ta samu a matsayin matakan da ke nuna ci gaban tattalin arzikin ƙarƙashin shugabancinsa. Yana faɗa ma'aikata da su duba ribar da suka samu a asusunsu na ajiya don gaba. Amma kasuwar Dow Jones ta tashi da maki 19,898, wanda da kaɗan ya ɗara maki 19,827 na lokacin da Trump ya hau mulki. Ya zuwa yanzu dai kasuwannin sun kwashe makonni suna faɗuwa. Sun ɗan cira a Amurka kan labarin shigar gwamnati wajen rage raɗaɗin bala'in da cutar coronavirus ta haifar. Gwagwarmayar shawo kan yaduwar cutar coronavirus a Amurka ta haddasa na waya kan aikin yanar gizo a ƙasar, ta yadda ɓangaren ya shiga haɗari kamar a lokutan baya. Cikin masu fuskantar matsala sanadiyar hakan akwai cibiyoyi da hukumomin gwamnatin tarayya da dabban kamfanoni da kuma miliyoyin Amurka waɗanda ba shiri aka tilasta musu yin aiki daga gida. Su kuma dogara da yadda tsaron da yanar gizon gidajensu take domin a ci gaba da gudanar da dukkan ayyuka. Wasu jami'ai sun yi gargaɗin cewa wannan wata dama ce ga dukkan wanda ke shirin kai hari ta yanar gizo. Baki ɗaya hukumar binciken manyan laifuka ta FBI da kamfanonin da ke bayar da tsaro a yanar gizo sun yi gargaɗin cewa har-haren ta yanar gizo na nan tafi. Tsohon mataimakin shugaban ƙasar Amurka Joe Biden yanzu shine kan gaba a yakin neman zaben ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar Democrat domin tunkarar shugaban ƙasa Donald Trump na jam'iyyar Republican a babban zaɓe zuwa a watan Nuwamba. Biden, wanda wannan ne karo na uku ne da yake takarar zama shugaban ƙasa a tsawon sama da shekaru 30, cikin sauki ya doke Senator Bernie Sanders na jihar Vermont a zaɓukan fitar da ɗan takara a jihohin Florida da Illinois da kuma Arizona ranar Talata, wanda hakan ya bashi kusan wakilan delegate da yake bukata don zama ɗan takara a babban taron jam'iyyar da za a yi a watan Yuli. Bayan da ya faɗi a jihohi 19 cikin 24 a zaben fitar ɗan takara waɗanda Biden ya ci, kwamitin yaƙin neman zaben Bernie Sanders ya faɗi jiya Laraba cewa zai tattauna da magoya bayansa domin tantance yakin neman zaben nasa. Amma babu wata alama da ke nuna cewa dan takarar da ya ayyana kansa a matsayin mai ra'ayin gurguzu zai janye daga takarar.
Madalla yanzu kuma sai taskar hotunan namu inda zamu farawa da sababbin matakan rigakafin cutar coronavirus da hukumomin Niger suka doka inda cikin jawabin sa na baya bayan shugaban kasar Niger Isufu Muhammadu ya bayyana wasu matakai goma da gwamnatin sa ta doka domin rigakafin wannan cutar ciki har da rufe iyakokin kasar da filayen jiragen sama da rage cinkoson jama'a a gurare daban-daban da dai sauransu wannan kuma har tsawon makonni biyu. Wakilin muryar Amurka a Damagaram Tamar Abari ta samu shin ra'ayin wasu mazauna birnin na Damagaram kan waɗannan sababbin matakan.
Abdul Malik, gwamnati ta ɗau mataki na kare al'umma, yana da kyau irin wannan bala'i in ya fito da mun kamata ya dauki matakan kare al'umma. A gama da addu'a dan ita ce maganin komi, ya kamata a sanar da mutane, a tada mutane daga barci da wanda ma yake hulke, a kama ayi addu'a kaman alloba irin haka in ta fito. Malamai ake tarawa da dan uwa duka gaba daya a koma ayi addu'a ayi sadaka, to Allah sai ya maganin abun, tunda ba cutar da Allah ya sako wanda ba ta da magani babu ita.
Sunana Malam Abubakar Adamu daga nan jihar Damagaram.
Da yau ita yin addu'a a cikin kasashe na musulmi gaba ki dai su ma kristan su gaba dai.
Sunana Hawwa Sheku, matakai da gwamnati ta dauka na goyi da bayan shi 100% kuma na gode abinda shugaban kasa ya faɗi.
Sunana Mamman Lawali, aiki ne na shugaba na kasa ya huto ya bayyana ma al'ummar kasar shi matsalar da take faruwa a duniya, in bata zo ba kasar shi ya doki matakai akan haka.
Sunana Baruka Baba, matakin da aka dauka kan game da rage abin ga hilin jirgi yayi lakon da aka ce kamar a tsere lakon yake gani kamar ba fa'ida a ciki, kenan duka a cikin wannan lamari a dayan ta Allah, bar ma Allah lamarin shi ko ayi ta addu'a Allah ka lahiya. Amma ni ina ƙara jan hankalin mutane kada a samu rudani ko ku a sa wani abu a ciki kawai a kama Allah, kuma muna fata Ubangiji Allah kare mu, wanda ta samu kuma Allah su ma ya kama saukinta.
Sunana Isufu Illo, kuma ana ce mini Li a nan jihar Damagaram. Gaskiya tunda har gwamnati ta bude baki ta faɗi wannan al'amari na bisa kan wannan masifa ta coronavirus, kenan ya kamata mutane su yi hankali, mutane su kiyaye, kenan ba abu bane wanda za a yi wasa da shi. Amma abin da yake muhimmanci kuma a ciki, yana da kyau malam masu ma 'yan ƙasa magana, saboda abu ne ya shahi cuta ya shahi rashin lafiya. Yana da kyau a bangaren addinai kowanne addini su yi magana, su gaya ma 'yan uwansu a ɗauki matakai da su ɗauki abin da muhimmanci, saboda in masu jagorancin addini ba su yi magana ba akwai mutane da basun ɗauki abin da gaskiya ba.
Madalla, muna kawo muku wannan shirin na musamman ne daga nan birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a sanadiyar wasu matsaloli da ake fuskanta a babbar tashar mu dake birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba a shakata da wannan. Madalla, karfa a shafa, muna kawo muku waɗannan shirye-shiryen na musamman ne daga nan birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a dalilin matsalar cutar coronavirus da ta tilasta rufe wasu sassa na headquarters mu dake birnin Washington DC. To yanzu muna kan sababbin matakan rigakafin cutar coronavirus da hukumomin Nijar suka dauka, inda a ɗaya bangare wakilin muryar Amurka a birnin Kwanni Haruna Mamman Bako ya shirya muna wani rahoto na musamman kan yadda malaman addinan kasar ke kallon waɗannan sababbin matakan da hukumomin na Niger suka dauka musamman ma kan batun rage cunkoson jama'a a guraren ibadodi.
Shugabannin addinai a jamhuriyar Niger sun bi sahun gwamnatin kasar wajen yin gargadi ga mabiyansu akan kiyaye cunkoso don kariya daga yada cutar gama duniya ta coronavirus, kasancewa su ne ke shugabancin tarukan suna aure, jana'iza da addu'o'i wajen mutuwa da wuraren da suka dace a gudanar da addu'o'i a wurin tarukka a birane da ƙauyuka. Malam Muhammadu Dan Wazifa Liman na kasancewa ɗaya daga cikin shugabannin addinan Islama a garin birnin Kwanni ya jaddada kiran na gwamnati.
Sanarwar da aka fito a cikin ƙasa na cewa an samu rashin lafiya a cikin ƙasashen duniya, an yi gargaɗin cewa a rage haɗuwar jama'a don ana ganin haduwar ta jama'a cikin aka samu wannan rashin lafiya ko a daukai ko a samu wani. Wannan addinin musulunci ya yarda wannan tsari idan an kaga alloba a cikin ƙasa ko daga unguwa zuwa unguwa, idan an ce waje kaza ba fura lafiya ko rashin lafiya ga wannan waje, ana iya ka tangance a ce to maza waje ku bar zuwa waje kaza wajen nan an samu matsalar kaza ta rashin lafiya. Tunda Allah ya ce wala taqtulu anfusakum, kar ku kashe kawunan ku da kanku, ai ku Allah shi ya kashe wa, amma Allah ya faɗi haka. Kuma wani Allah ya sha wala tulqu bi aydikum ila tahlukati, kar ku je wa ka rawunan ku kawunan ku kenan zuwa ga halaka. A shedan haka idan alloba ta zo ga gari dan an ce a bar haduwar jama'a har a ga saukin lamari, wannan ba illa bane musulunci ya rarra haka. Ko da gidanka yanzu kai iyalinka idan akwai wani wanda ya kama wani abu ya kama shi rashin lafiya, ga addinin musulunci an ce ana kaurace mu wannan gidan har ai maganin wannan allobar. Alqayatu khairun min ad-dawa, an gaci kariya ya yi magani. Idan an gaci alamar ciwo ga hezai zo a nemi a kare shi a ce sai in ya shigo a bidan magani ne. Bayan da muke kira mu matsayin mu masu wa'azi muke ba masu tilastawa ai wani abu ba, shan hankalin mu cikin musulunci dai Allah ya ce duk abin zai cuta ma kanka kusance shi, kuma in ka ganshi ko ka san shi kai kyama shi, shi ajjan hankalin mu shi dai muka yi muhimmi magana Allah abin da wurin da muka sani da maganar da manzon Allah ya bayani da bayanin malamai. Dan haka abin da ajjan hankalin mu idan an ce ga abu an gano ga kai musu ne, ilmin kimiyya ba a musu ne ba, dan yanzu in kai musu ne abin da kace kai komai za a yi kana ai kai sai kai ko abin same ka. Dan haka kenan mu abin da an matsayin mu likitocin mu na kasar ga ilmin su zuma mu masu a sai ga cikin mu akwai wanda masu likitocin sun kai mu ilmi kenan. Dan haka abinda muke fata mutane su yi taka tsantsaye, an kace ga abu ya taho na cutarwa, to da ɗayanka da kai da masoyanka kai fata mu gama da addu'a ita a gaba duk masallacin nan mu makarancin nan mu gidajen mu cikin kasuwan nan mu mu ta roƙon Allah, kamar dai bayan muna ta roƙon Allah wanga bala'i shi ma mu ta roƙon Allah akan shi, mu roƙi Allah in bai shigo kasar mu ba Allah shi kare mu kai ya shigo, kuma inda ya shigo mu roƙi Allah Allah shi maganin shi. Tunda in ya gama duniya gaba daya an kawai su a hira ba kasuwanci ba ibada, mun ji so yayi an ci hamma salati ne jama'a aure ba addu'a ai sallah, kaga wurin musulmi ba hasara in rasa addini. Dan haka kenan muna roƙon Allah shi kama sauƙin galmari gaba daya. Su ma shugabannin addinin Krista sun ƙara jaddada kiran na hukumomin kasar da suka yi gargadi musamman game da yin cunkoso a wuraren tarukan aure, suna zana'iza da sauransu, domin yin kira ga mabiya addinin nasu da su ba da haɗin kai ga wannan gargadin na gwamnatin wannan kasar game da cutar gama duniya ta coronavirus. Kamar yadda Pasto Musa Abubakar shugaban haɗin ɗariƙoƙin addinan Krista na birnin Kwanni ya yi mini ƙarin bayani.
Kake abin ya zo muna mu kiyaye kanmu mu kare kanmu, a gare ni laga abu mai kyau ne wanda yayi ya faɗi, yana da kyau kwarai, ya nuna yana kishin kasarsa baya bukatar wani abu ya faru a cikin wannan kasa tamu. Kenan yana gargaɗin mu da zamu kiyaye kanmu kada wani abu ya faru a gare mu a cikin wannan kasa. Rashin wannan cudanya duka yana abu ne mai kyau domin a kiyaye gaba kada abin ya faru, saboda yadda na ga abin idan abin ya faru ga abu guda kowa gudu yake cire. Kenan kara abin a kare tun da kin yi wuri, a kare tun da kin yi wuri mutane su yi rigakafi tun da kin yi wuri kacin abin ya gana. Shugaba ya faɗi abin magana da ya faɗi daidai ne ya faɗi, kuma muna goyon baya abin da faɗi 100%. Sai dai mu muna addu'a a Ubangiji kawo mu sauƙin wannan abu, muna buƙatar rahamar Allah zuwa gare mu, jin kansa zuwa gare mu baki ɗaya cikin wannan ƙasa. Zai mu mabiyan mu baya magana da su kiyaye, su rika tsaftace jikinsu, su rika wanke hannunsu ta wurin gaisuwa, ta wurin duk wani abu da za a yi a zama da tsafta a rayuwa. Sannan kuma ni abin da yake gargaɗi ga mabiyan mu, mu tashi mu yi addu'a, kuma addu'a mu roƙi Allah a ƙasa. san ma da ke cikin wannan hali wanda suke cikin wannan hali mu yi addu'a a kasashen Allah ya kawo musu jinkai ya kawo musu warkarsuwa inda wannan abu ma ya tsaya ba zai tafi a wurare ba ma a wurin da suke da wannan ciwo ubangiji tsaya da wannan ciwo idan ma mu yi lafi ne saboda yanzu akwai abin a garin mu iglisa assembly da dai a wannan lahadi muna da addu'a da azumi wanda muna yi domin sauran kasashe duka wanda suna da wannan ciwo muna addu'a da azumi domin Allah ya kawo karshen wannan ciwo ya kawo karshen wannan rashin lafiya da kasashen da suke fama da wannan rashin lafiya mun san wasu kasashe wanda muka sani zamu zazzana su cikin addu'a ubangiji ya kawo warkarsu a cikin kasashe kuma a kasar mu Niger zamu addu'a ubangiji kuma ya kiyaye mu kuma ya tsare mu mu yi addu'a kuma ubangiji ya muna afuwa ya muna alheri ya muna jinkai ya kare mu daga wannan rashin lafiya
malama addinan na shirye-shiryen yan addu'o'i a garin birnin Kwanni nan gaba kadan don roƙon Allah tabaraka wa ta'ala da ya kiyaye wannan kasar ta jamhuriyar Niger da shiga a cikin jerin kasashen da cutar ta gama duniya ta coronavirus ta bulla Haruna Mamman bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
Madalla kuna sauraron waɗannan shirye-shiryen na musamman ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da muke kawo muku a birnin Yamai na jamhuriyar Niger a sanadiyar matsalolin da ake fuskanta a babbar tashar mu dake birnin Washington DC kafin mu ci gaba a shakata da wannan kula da ruwa da tsafta a jamhuriyar Niger da ake kira Rijiya tare da gudunmuwar wasu kungiyoyin tallafi sun shirya wani taron faɗakarwa ga 'yan jarida da kuma matasan da ke fafutukar kare muhalli game da yadda za su sa ido a kasan da ake warewa a fannin ruwa da tsafta a cikin kasafin kuɗin ƙasa. Abokin aikin Musulun Mummuna Barma na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton.
Lura da irin koma bayan da ke tattale da shirin samar da wadatattun ruwan sha da a ɗaya gefe raunin da ke tattale da matakan inganta sha'anin tsafta a jamhuriyar Niger. Yasa kungiyar Rijiya shirya wani taron da ya haɗa 'yan jarida da wasu ma'aikatan sa-kai don ganar da su dubaran zuba ido a kan yadda ake kashe kuɗaɗen da gwamnati ke warewa domin ayyukan samar da ruwan sha da inganta sha'anin tsafta. Kamar yadda shugaban wannan kungiya Usman Dambashi ya shaida mun
ya kamata mu san an kasa da mu mu tsare mu gani abin da ke fakana a lokacin da muke iya cewa aiki yayi ko kuma ga inda ya kamata a gyara ko kuma ga inda ya kamata a ƙara kuɗi ai wannan aiki idan muna nan a zamanin cikin duhu mu san abin da ake yi ka san shi ke kama shamaja abubuwa iri-iri wanda ya kamata a ba ruwan ba a ba su ba ko inda ya kamata a sa a ciki ko ba a sa ba ko kuma an yi aikin da mu sani ba.
Matasa masu ayyukan kare muhalli a ƙarƙashin inuwar kungiyar sa kai ta Jeune Volontaire de l'Environnement na kallon irin wannan taro da matukar muhimmanci saboda yadda abin ka iya baiwa talaka damar amfana da abinda ake cewa an yi tanadi domin sa. Musa Hassan Usaini mamba ne a kungiyar JVE.
Aikin da ya kamata mutane su yi shine ya ne za a yi adiba a gani lalle ai kudin nan an yi aiki da su ko ba yake da su ba kuma adiba a gani lalle kasafin nan da aka yi da aikin da aka yi ya isa kudin sun isa don saboda shekara mai zuwa adiba a gani lalle ya kamata a ƙara bisa kan wannan kudin shine wanga babban muhimmanci.
Gwamnatin Niger ta yaba da wannan yunkuri da take dauka a matsayin wani matakin haska fitila a game da yadda jami'ai ke gudanar da aiki a kowane mataki, in ji maga takardar ofishin ministan albarkatun ruwa a Tahiru Karbo.
wani irin message ya kamata su aika wajen mutane don da a samu a kai gurin wannan abinda an ka dauka bisa ga abinda society nations unity suka dauka gaba dai wannan shine kwatancin da muka so gwada mutane yau shine taron da ake ana yi da reja karshen taro muna dibin kamar yanzu sun yi reportage akwai wadanda yalla bisa takarda na suka rubuta mutane don kace su rubuta kenan abin a watsa shi dan dai mutane su gane nan ga yau Niger cikin wani abu muke ciki ga inda muke muka nuhi dan dai mu samu mai forage mai latrin dan dai mutane su samu abinda muka ce ba asu a samu ka yi shi
kungiyar kasa da kasa water aid ta jaddada goyon bayan ta ga wannan sabuwar tafiya ta hadin gwiwar hukumomi da kungiyoyi masu zaman kansu tsarin da ake ganin idan ya dore zai taimaka wa Niger a kokarin da kasar ta sa gaba don cimma muradun karni a matakin sa na shida Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
Madalla a gaida Sule Mumuni Barma sannu a hankali matasan jamhuriyar Niger sun fara mai da hankali ga rungumar sana'o'in dogara da kai maimakon dogara da aikin jiran albashi a ƙarshen wata Maryamu Koini wata matashiya ce a birnin Yamai da ta kafa wata masana'anta ta dinki da alama kuma kulliya na biyan kudin sabulu Maryamu Koini ta kafa masana'antar ta tace ta dinkin tufafi da kuma sayar da su da ake kira Gizi Baituma bayan ta dawo daga rakiyar yin aiki a ƙarshen wani wace ta ce an zukan ta ga bambanci sosai
akwai bambanci kwarai tsakanin yi ma wani aiki ka zo kai ma kai naka na kanka gara kai naka na kanka babu mai sha maka kai wannan naka ne da kanka kai ma ka san dole kai asbahin ka zo paske mutum yana so ya zama in reisit
hanyoyin sadarwa na zamani sun taka muhimmiyar rawa wajen tallata tufafin da Maryamu Koi nike sarrafawa a masana'antar ta
sun kawo sauki kwarai a cikin sana'ata wa tunda kahin ma mutum ya sani bai san ma unguwa da nike ba bai san garin da nike ba amma ta WhatsApp kamar duniya ce bude ka aika da ja mutum ya gani yayi ba yayi komandi kenan gaskiya hanya ce wadda ta taimaka min kwarai kurki a sani
Maryamu Koi ni na da babban burin da take so ta cimma a rayuwarta
guri na shine wannan Gizi Baituma kamfani da aka buda su nake yayi haka girma ya zama babba wanda za a sane shi zai zama complex ba ɗinki kadai ba da koya mata sa aiki yanzu ma mu a farantin mu in sun zo ba sa biyan komai
Maryamu Koini ta ce ko shakka babu matasan Nijar na iya dogara da kawunan su idan sun kammala karatun su ba wai sai sun tsaya kiran samun aikin gwamnati ko na wani kamfani mai zaman kansa ba
ina kira ga uwana matasa wanda sun kammala karatu kuma ba samu aikin yi ba kuma suna zanne suna jiran aka aikin biro dan tallafi kadan sai mutum ya fara kuma ba dole bane in ka fara sai ka fara gran a fara da dan kadan kin nan ka karam mishi
Maryamu Koini za ta iya kasancewa misali ga matasan Nijar musamman mata. Yanzu kuma ga Sule Mumuni Barma ya dawo dauke da shirin na kasa.
Na kasa.
Na kasa.
Na kasa.
Ba kasawa ba. Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka sunana Sule Mumuni Barma shirin na yau zai karkata ne akan ayyukan fafutukar da Hajiya Sa'adiya Isa Suleiman ke yi da nufin kwato hakkin masu karamin karfi musamman waɗanda suka tsinci kansu cikin rigingimin da suka yi sanadiyar shigar da ƙara a masharanta wannan matsayi ya sa a yau kusan babu inda ba a san Sa'adiya ba a jihar Kaduna ganin yadda ta jajirce akan maganar ayyuwa na ƙasassu da dukkan masu karamin karfi adalci a irin wannan hali na rayuwa a ƙarashin doguwar hirar da ta hada ta da wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikara
bakuwar shirin na ƙasa ta ƙara nanata buƙatar iyaye su jajirce akan ilimin yara masu buƙata ta musamman.
In har zaka iya jan rarrafe ka je bakin titi ka aje kwano a rana, sai nake ganin gahar iyaye su koya maka ka jajikin ka koma ka shiga makaranta, musamman yanzu da makaranta ma kyauta ne, ko kuma iyayen su nuna maka ka jajikin ka je ka koyi ko ɗinkin ne ko saƙanni ko ko wani abu ne fiye da ka je ka zauna a ranan nan. To ni dai ina kira da iyayenmu dan Allah dan Annabi duk wanda Allah ya ba ma da mai lalura kamar irin namu, yau gashi na zama misali.
Bacha tunanin ko za su mamaki su ce ya akai wai mai bukata ta musamman kuma take taimakon masu lafiya.
To ai dama haka Ubangijin Allah yake lamarin shi. To sai dai mu ce mun gode mu Ubangijin Allah, amma gaskiya a yanzu dai zan ce a nan jihar Kaduna kadan kadan ne za a yi magana na ba za su sanni ba, kadan kadan ne, kuma an san cewa kan yawancin ayyukan da nake yi wanda ya shafi masu lafiya ne ma. Tunda za a tsinci yaro a kawo mun da daddare, za a yada jariri a kawo mun, za a zo an aure ya mutu a kawo mun, a ce to in kotu za a ce in je kotun in saurari shari'a in ga an yi adalci, za a ci ma marayu gona, za a ci ma marayu gida, za a kawo mun gida a ce mun in bi shari'a, za a zo idan aka ci ma kato zarafi za a zo gida na a ce an ci ma wannan zarafi in zo in bi shari'a in ga ya za a yi.
Kuma ni kina yi?
Duka kuma ina yi, saboda ni kila zan ce kusan kotun Kadunan nan da su police station na Kaduna da su dai wani wuri da ake shari'a gaskiya ina ganin ba inda zaka je ba su sanne ba.
Kuma rigima wasu kike zuwa ba take ba?
Ni tunda nake ma ban taba rigima da kowa ba, sannan fukar ka manta wurin nan ma ba fa an mana layin da mu muke wucewa da sauri bane, duk wuraren nan da nake zuwa hawa ne daga ɗaya sai biyu sai uku sai hudu sai biyar, kuma a hakan ake daga ni in haudin in je kuma in bima mai lafiya in shari'an da ba a mishi adalci ba. To ka gani ai zan ce dole mun zama abun alfahari,
ba a miki alfarma a ce tunda kin je wannan bene ne hawa uku ko hudu kuma kin zo bin kadin wani abu da aka wa wani ne bari shi wanda kike gurin ke sako.
A gaskiya hawa muke, a gaskiya hawa ne, haka zaka ga dama in zan tafi na san kowani office na sanya kalubalen hawa aje a samu oga yake, to dole zan je da mutum biyu ko uku. Haka kuma idan aka ce za a daga ni akan keken nan mu yi hawa har uku inda ya ba lifta, kuma haka zan je in samu oga mu yi magana da za mu yi kuma a sake sauko da ni.
Ta yaya sunan ke je fada bakunan mutanen da suke ganin gashi ke da ya kamata a zo a taimaka miki, kuma suna dauko rigingimin siyasar zamantakewar su na yau da kullun zaman aure da shauransu a zo a kawo miki?
To kila bisa ga irin kokarin da muke da kuma kamar yadda nace maka wannan gidauniya namu na rarrafe da ta fara wanda yanzu ake kiranta Babajo Disabled and Orphanage Foundation, to zan ce maka kila da ita da kuma waɗanda muka yi mu aikin, saboda dole idan muka bi mu wannan an cuce shi mun bi shi ya ji dadi, kaga in yana da wani da aka yi mawa zai ƙara cewa a ai ga Sadiya can ita fata mun kokari lokacin da aka zalunce ni, ko ga Sadiya can lokacin da aka yada yaron nan ita ta bi aka nemi iyayen shi har aka sasanta su ya koma gida ya ci gaba da karatu. To a haka dai ni da kuma taimakon Ubangijin Allah ban sanya aka yi ba, amma a yanzu gaskiya a jihar Kaduna dadde ne basu san suna na ba.
A ƙarshe Hajiya, wanne irin sako zaki soki aike wa duniya game da kallo da ake yi wa waɗanda Allah ya jarabce su da irin waɗannan lalurori?
To a gaskiya ina kira da babban murya cewa muna da amfani, muna kuma amfanan mutane, a daina kallon wanda Allah ya halice shi da wani lalura ko da wani kasawa a bangaren halittar jikin shi, a daina mana kallon cewa mu ba mutane bane ko kuma mu ba za mu iya ba. A gaskiya mukan iya fiye da kila waɗanda ma suke da lafiyan, kamar yadda ake ce what a man can do even better. To abinda mai bukata ta musamman yanzu zai yi, a gaskiya shi mai lafiyan ma ba zai iya yi ba, dan ina alfahari da kaina irin ayyukan da nake a yanzu da kyar za a samu masu lafiyan ma da za su yi abinda nake aikatawa.
To masu sauraro, nan wannan hira ke kammala, haka kuma a nan muke rufe wannan shiri, sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin inda za mu sauka kasar Kamaru idan Allah ya so. A madadin wakilin muryar Amurka a Kaduna Isa Lawal Ikara da shugabar gidauniyar da Rarrafe Foundation Hajiya Sa'adiya Isa Suleiman, ni Suleiman Muni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya.
To madalla da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na musamman da muka kawo muku daga nan birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a sanadiyar matsalolin da ake fuskanta a babbar tashar mu dake birnin Washington DC. A madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Yusuf Abdullahi nake ce ku kasance lafiya daga nan ofishin muryar Amurka dake birnin Yamai.